sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada sanarwar haramta shigowar jiragen sama da suka taso daga Afirka ta Kudu zuwa nan Amurka da ma wasu ƙasashe bakwai daga ranar Litinin. A jiya Juma'a ne Biden ya bada sanarwar bayan tuntuɓar Dr. Anthony Fauci wanda ke ba shi shawara akan harkokin kiwon lafiya. Sauran ƙasashe bakwai ko sun hada ne da Botswana da Zimbabwe da Namibia da Lesotho da Eswatini da Mozambique da kuma Malawi. Biden ya ɗau wannan mataki ne bayan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ayyana wani sabon nau'in coronavirus, nau'in cutar mai matukar hadari da ake kira Omicron. Shugaban da Amurka ya kira ga ƙasashe masu hannu da shuni da su taimaka wa ƙasashe matalauta da allurar rigakafi. A jiya Juma'a kasuwar hannu jari ta faɗo warwas inda kasuwar masana'antu ta Dow & Jones ta sauko da sama da maki 1000 yayin da aka sanar da bullar nau'in coronavirus a ƙasar Afirka ta Kudu da ke kuma yaduwa zuwa sauran sassan duniya. Masu zuba jari ba su da tabbas akan ko sabon nau'in cutar za ta iya maida hannu agogo baya a nasarori da aka cimma cikin watanni da aka yaki da annobar COVID-19. Ma'aunin kasuwar S&P 500 ya rugu da maki 106.84 ko kuma kashi 2.3 cikin 100. Wannan dai ita ce rana mafi muni ga ma'aunin kasuwar jari na Wall Street tun cikin watan Fabrairu. Ma'aunin da ya kasa sosai ya shafi harkokin banki da kamfanonin tafiye-tafiye da na makamashi yayin da masu zuba jari ke kokarin daukar matakan kare kansu da harkokin kuɗinsu daga sabuwar cutar. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta kira nau'in sabon cutar da mai bazuwa cikin gaggawa. Firaminista Habasha Abi Ahmed ya lashe takobi a jiya Juma'a cewa zai bisa abokan gabansa a wani sakonsa daga filin daga, a cewar ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya take kashedi. Yaƙin na shekara guda ya jefa miliyoyin mutane cikin rashin abinci. A daidai lokacin da 'yan tawayen Tigiri suke sanar da kwace yankuna, suna ikirarin sun kwace wani gari mai tazarar kilomita 220 daga Addis Ababa. Kasashen duniya suna jin tsoro rikicin zai ƙara ta'azzara, inda kasashen waje suka yi kira ga 'yan ƙasarsu da su bar ƙasar. Ma'aikatar yaɗa labarai ta ƙasar ta faɗa a ranar Laraba cewa Abi, tsohon Lieutenant General soja, ya isa filin dagan domin jagorantar yaƙi da ake yi da 'yan tawayen, ya kuma miƙa ragaman shugabancin ƙasar ga mataimakinsa. Yaƙin ya haifar da babban matsalar aikin jin ƙai, inda shirin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a jiya Juma'a cewa mutane da ke buƙatar taimakon abinci a arewacin ƙasar sun haura sama da mutum 9 million. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a kasashen Rasha da India da China sun bayyana damuwa akan mummunan kalubalen aikin jin kai da ake fama da shi a kasar Afghanistan da kuma yadda safarin miyagun kwayoyi ke ƙara yawa a kasar da yaƙi ya daidaita. Ministocin harkokin waje kasashe uku mafi tasiri a yankin sun yi wata ganawar bidiyo inda suka sake nazari a kan matsalolin Afghanistan da ma wasu batutuwa. Rushewar tsohuwar gwamnati mai samun goyon bayan kasashen yamma a Kabul da kuma dawowar kungiyar Taliban a cikin watan Agusta ya jefa Afghanistan cikin mummunan taɓarɓarewar tattalin arziki da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar. Ministocin sun lura da tsananin damuwa akan yadda abubuwa suka rinchaɓe a Afghanistan cikin gaggawa, a cewar sanarwar bayan taro da aka gudanar tsakanin ministocin harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da na India S. Jaishankar da kuma takwaransu na China Wang Yi. A ƙarshe an tabbatar da shawarwari da dama akan yadda za a baida martani game da sojoji masu yawa da ba a saba gani ba da Rasha ke jirgin su akan iyakar Ukraine. Kana kungiyar tsaro ta NATO za ta yanke hukunci bayan ta yi tuntuɓa a mako mai zuwa, in ji babban jami'in diplomasiya mai kula da harkokin Turai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Juma'a. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce yana matuƙar damuwa akan abin da ke faruwa a Ukraine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu tare ne kasar Ghana to madalla a shirin wannan mako zamu tattauna ne da babban jami'in rundunar yan sanda na kasar Ghana mai kula da yaki da manyan laifuka wato DC Alhaji Muhammad Suraj a kwanan ne sofeta jirle yan sanda kasar Ghana Dr. Akufo Dambare ya gana da malaman addinai to ko menene makasudin wannan ganawa tambayar kenan da muka yi wa DC Alhaji Muhammad Suraj
very good question shi wanda ku wato question da ka tambaye ni na shi na so da anji kaman manyan mu na ahli sunna manyan mu na janiya manyan mu na shiya su ma su kawo jiki don Christians din nan da suka ga an kama si Reverend Bempam sai suka ce a'a wani kaman gemu dan wanka ya kama wuta ka ne mai ruwa sai sabar su kawo jiki Dr. Dambari menene mu NHS muke yi yake kawo damuwa sai ta ce muka ce oh alhamdulillah ku kokari wani za su sabon da kin ratsi su ratsi da kawo jiki muka yi magana da su muka gaya musu ababen da kudin su pastors ke yi din da suke free suke kawo damuwa da yake go against the constitution haka kuma suke kai ku group muka su ba su kawo jiki haka kuma in gana ku ko su ga kawo jiki yanzu ya kamata musulman kungiyar mu kuma shi ne takuraji ne unale leadership mu gana musulman yiwu ne wo tun sanin su ma su kawo jiki su right to police administration mu kuma muna so mu zo mu gaisa da IGP mu kawo damuwar mu da ke damu mu cikin unguwar mu mu ga wani irin matsala ba muke da shi da yan sanda da suke da bamu so wani ababa ko ne yan sanda suka gani mu muke yi da ya kamata mu gyara sai sa yanzu ya kai manyan mu su ma su rubuto suna so su ga IGP za a bude musu wannan fage su zo mu yi mu'amala mu tattauna mara abu ne da muke damu su da mu yan sanda muke yi musu da ba su da kyau ba su so mu ma mu gyara zama sa'annan mu ma mu ga alukin da nake so ji jami'a ne ko ke kuma shi ne ko ina a tattata shi ma akara ne duk da kungiyan da ku mutu ku kawo sai mu samu conference mu zauna da ku ya awa 2 hours mu tattauna yadda za a kasan ga ai zaman lafiya shi sai wannan hanya na nan dai wa su ina jiran nawa
to ko me agun laifuka da ake tafkawa a kasar Ghana na raguwa ne ko kuma dai karuwa yake yi
wallahi da na fito America na dai kamar wata biyar ke da nake America ina monitor dai fukukan da ake bi ma'ana violent crimes in ba ture ce violent crime menene violent crime armed robbery wani ce armed robbery wani da ke wani mataki bindiga ne yau karanti ne yau ya bi wani gidan shi awo ya tsar hanya ya kwace mu ba su da kuɗi kan hanya ya mamaye shi guka arm robbery sa'annan na biyu rape wannan nan ma in yaje yayi wannan irin ugun hali sai kuma in yariya mace na gidan sai kuma su kwana ka rape kidnapping kuma ya zo shi ne a kama wanda kai a je a kai shi a koyi ta kuwa koyi shi ne ake a kawo kuɗi kula ransom waɗanda irin ababa violent crime sun ga shi ne ya fito da kanshi kwanan da tun je kuntun last year in ce tun 2019 abin da muka zaro na hawa amma da muka yi bincike muka duba me ya kawo ga irin abubuwa wallahi yan waye mu da suke tsowa Najeriya yan ibo guda ko muna da Yarbawa gari sun zama kakwanci suke yi ba su da matsala muna da Hausawa suna business da zabar ma wa da kabilu daban-daban amma ka ga mutane mu ibo da suke fitowa yawanci ba su duka ba su muka yi bincike da kama a'a zaman da suka zo ga irin suke yi ba su su ma zo su zama lafiya kamar da kakanni biyar ba su ka zauna kakanni zama a su su ne su ne su da kuma kani 419 da kuma amro sai su hada su a cikin kuma balance da da bi zan antani yanda mun saba da shi ba wallahi dan waye mun ga da suka zo da sai yawanci suna kuma shi ka ga guda ya zo ka sun ga zalu sun ga kuma cikin daki da rana suna kwana da daddare su dike ana hawan da ku ana zambar ki amma abin da ya faru wata uku haka shine ka ga mutum ya ke bank ya ji ya ciro ka sun ka fito ka shiga lori sai ka ambiyo ka babur an kwaci kudi da muka bincike shi kuma kamar a sai ma cikin bank da nake zuwa an sai kudi suna shiga shi ke da mace ma zo cire kudi ne yana won da kana cire kudin da sai tax dubata ta sa riga blue ya sa agwada kana fita shi yana da ban mamaki ban shi da zai fadi kudi ba yayi sai ka kudi na cikin ka sai sai wanda abu ya yana gane mun da sai da muka zo na doctor dan fari yazo Allah ya saka mai da hali mutumin kirki da Allah ya zabe shi ya ba mu da yanzu yace a in kidi ya sake rawa sake yake mu gyara zama gaba ba a san mu da mutumi kidnapping arm robbery rape ba Allah sura da kafu ba ku sai ku ta wallahi ba mu yarda sai Allah muka shiga ciki muka shiga ciki da kyau muka shiga ciki da kyau kuma muka kama bakin mu da kudo ce za zona take advantage of our peace suke kada mu da matsala sai sai muna magana da leadership su kuma in dai ka zo ga da neman kudi ne to zona amma za ka zo kuma ka dame mu mun ji da kai yawanci an ce ne
idan muka duba yadda aikan laifuka a kasashen yammacin Afirka ke daukar wani sabon salo to ko akwai wani mataki na bai daya da yan sandan yankin Afirka ta yamman ke dauka
wato tunda na zo an fara mata da masauko wato abin da ya fara Ghana Kogi Benin Nigeria muka join wato muka haɗe kai da bakin security cross border inter-security meetings that under the chairmanship of President Anakubadu, who is the Tekoa chairman. We look at the team that I like to do Libya. Bindu Gozi, Nadia Turu, Bali, Niger, Burkina Faso, and Ashugum. So, in the matter of the Paran, it is over there, and I think the state. She said, I'm going to ask you what you are. Bindigoji wadan shiga amrobis ke yi suke ada suke rob da shi in ka duba ido tsapo bindigoji da local one yana cewa nice because Libya is supported a lokacin sai sai yaje ka danke magana mun yi miki IGP su sun do IGP na Gami IGP Nigeria ya na togo da mu duka su miki ya ka kan mu labin technical committee level implementation yaje ka danke togo Burkina da Ekobi da zamu form pen center da Kabogo da Lasso center guda da aka kafa su ne an kafa guda cikin Togo
na'am
kusa da Lamakara
na'am
za a kafa guda cikin Ghana na huta wa Upper West Rift za a kafa guda cikin Kogi kuwa to yanda za mu yi ne to the state the sojoji the air force zamu ta alaka kuma share intelligence movement of people ko wa ke mu eh anya gani ana ba mu subishi military intelligence shi ma su gani suna ba mu shi yaji muna share togo da garukan garin nafari duka muna duba muna menene muna alaka so that duk kire su active wanda duka aka same shi da wani mataki da bai da kyau sai a kama yasa wannan yaban yanzu bindigogi da yaya da za a ke sawa cikin articulators da ke dokan taki ya biyo ya suke koki na yanzu ana duka in ya kai ba da taki sauka da kayan duka ba ka ce ka duka taki ba ne to sauka da kayan duka a duba mai kinci ba sai a ce ya wuce ce a'a wurin nan abu kafin ma da dore ya fito bugu da laso ya shiga border ne abin da ke ciki da ba an buki da su ma ba da ne jandamarin nan amma yanzu alaƙar ya bari kowa ya san inda ka tsini dan wanka ba ka samu masa abin da ya samu na faso wani lokaci
babban komandan yan sanda da ke yaki da manyan laifuka na kasa Ghana kenan DC Alhaji Muhammad Suraj mai sauraro duka-duka da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na tuba na tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokan aikin mu a Alpha Radio dake birnin Kumasi da suka taimaka wurin kawo muku wannan shiri Hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
to ga da Malam Hassan yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala
yau shirin nan na da dangari wanda yake tashan America da hadin gwiwa da Alpha Radio 104.9 tana kawowa ta yi tattaki zuwa garin Cape Coast babban birnin kasan Ghana na da akan haka muna tare da limamin kari na Cape Coast zai koro muna tarihi kafa wanga zango anan
gaskiya ne nine imam Yusuf Muhammad kamarade da manyan bari na Cape Coast musulmai duka da duka tattara duka yi baki daya suka sami wannan aiki na liman ni kuma da iko Allah na amince abinda Allah shauke mini kuma kuna cikin kokari muna yi kana
to wani lokaci aka kafa wanga zango ta Cape Coast
lokaci ne tun zamanin gorko lokacin kakannin kakanni a lokacin nan ba a cika sa date ko kuwa wani abu ba haka ba amma a takaice ne ya kusa shekara dare
na suwa suka zo suka kafa zango ne
wadanda suka kafa zango daban-daban ne ba iri daya ba ne
na
daban-daban ne akwai wangarawa akwai Musawa akwai Hausawa daban-daban-daban-daban da aka hada aka kafa zango
wani aiki suka zo da shi suna yi har suka samu suka kafa zango
wasu sun je yana taimakon gwamnati da suka zo sai gwamnati ya ba su wuri wanda zai iya ya koma garin shi cece wanda kuma zai zamana shi kuma ya zamana wasu kuma sun zo Fataushi suka zo Allah ya sa nan ne wurin zaman su suka zamana
shi sa wani aiki suka zo kuma suna yi nan da
aiki ne da yawa noma suke yi wasu su kuma suna sayar da sayarwa Fataushi da yan bawa kowane aiki dai da yake mutum zai samu abin da zai ci har ai
Cape Coast ta ci suna da sai da sayarwa na bayi wa'anda wa'anda suka zo suka taimaka aka daura wannan zango sun taimaka a cikin wannan aiki ko dai su ne aka mai da su
su dai wannan aikin da bayi da ba su ciki su sun zo ne daga garuruka
suka zo suka iske ana yi
ana yi
to wani matsayi ne nasu
eh ba su da matsayi don da yawa suna fatan su samu abinda Allah zai yi musu arziki su koma gida da yawa fatan da suke yi kenan
sai suka saura
sai suka saura to kadara ne
to da suka zo su wa suka iske a nan
su iske da fatawa su ne masu kare
ya zamantakewan su ya kashi ya kasance da fatawa
alhamdulillah bako ne bako ne ya kamata ka san kaman kai bako ne sai sa iyaye nan su rike bako ce saboda haka su kuma masu kasan ba su da abin fadi don babu damu
babu yi wani abin da ya bata musu rai ya aka zauna da su
eh baba akwai ni take da kuke yi ma zangon funga na kifu
take dai babu da take amma akwai zaman lafiya kifu na musulmai duka ko hada kai ko bi duka iya samu mutum daya da kowa kowa ke ce baba juna yasa take muke da wannan ko kana gwamnati ya san kamar kifu na musulmai kuna zaman lafiya ba wani tashin
hankali sarkin walawa zai kara baki a cikin wannan akwai wani bayani da zaka kara mana
bayani je mai zan kara shine kamar dai kana imamu na gari ya faɗi lokacin da musulmai suka yi yawa ko zangome suka yi karfi sosai shine before after first world war 1914 ni baba na yi wani first world war that 1914 to lokacin da suka yi to world war suka zo ne sai aka kawo su kumashi to da su ce kumashin ne sai wani yankin kaifus ya zo to shi aka ce su ko sun sojoji da suka zo ne sai aka doje su police shi aka kawo su ne idan suka zo suka raba fadar suka kare sai su ma suka saura sai aka ba su wani ba bayan gari nan gari ko da fara ban shi aka ba su ni nan ga shi ainihin zungun kaifus da aka fara da shi kagan tudun ya ana kiran shi lati tukkan tudun lati to shi ke gaban zango don gaske nan zuwa ha johnson road duka
fantawa saboda
eh fantawa wasan gari ta ba mu don shi lokacin ce wagarawa ko suna nan suna wani unguwa ana kiran shi an ce to daga wurin shi ba su musu kafa kwanda zango daga bisa gari rama to wurin kuma she iri iri daban daban suka fara zuwa da walawa da gurin sawa she suka zo a haka kai to shi da ka dani zango ya bude
to hausawa fa
hausawa ainihin ja hausawa lokacin gokosu ja sarkin zango kebbo ko na central region ja in turawa suka samu wani maganin da ya shafi mutane sarkin hausawa ke zama kan ya duba ya ci magana ja sarkin hausawa in to shi yake so ya karbi yana zuwa wurin sarkin hausawa shi zai cire mutane su je su ka karbi kudi su zo su bai bai su ba da wani na aiki duka yan zango hausawa su yi domin jan da sarkin kakus na jajaye da ya rasu nan bransan da ya mutu to shi ba su da sarki don shi lokacin in wani magana ya zo da zai shafi gari sai a zo da shugaban sarkin zango ko da fanci ne ana zuwa da shugaban sarkin zango
to sarki da jimawan ku garin gada kokarin da kuka yi magarin ga wani kalubale ko kuwa akwai wani abin da ke damun ku hukuma bai yi muku ba
shi dai damuwa dai kam akwai shi saboda ka san duniya ne zaman duniya ne shi ne aiki ka samu aiki da za ka yi hannu ka yi bakin ka ka yi ka duba da yanzu to wadannan abubuwa duka yanzu garin namu ba aiki garin shi ne first capital of Gobos amma ba aiki ina duba ko wani gwamnati ya zai bude mana wani aiki da Gobos ban shi na tsaya nan ga yana cikin ka ana zuwa aza ko duka muna yi aka mun je aza wani kali man mun je aza wani sun da haka su duka amma ba aiki ina jiya ya yanzu aka ne yaro nan ya karu ba su aiki ina da su jewa abin da ya dame ni shi ba ta aiki ba aiki da ni sai shi ya bar yaron mu da yawa su ta sun je san waje da kuma sha kra ina ta da ni ta san saboda rashin aiki abin da yake damu shi
an gode farai mutane ke ko Allah ya saka da alheri na ga kaman ku sarki kuma kana da wani kari zaka yi kara
ne kaman kada nake cewa mu dai muna zaman lafiya nan ba wani abin da yake damu amma ga magaban sarkin walawa magana da yi rashin aiki yara da yawa sun tashi ba aiki ne yawa ba aiki garin da mun samu wani da ce ba kamar wani aiki ne da ya mana isa a kun hanyar da ga nemi a kawo wani aiki nan gane a kokari a ka mana
mun gode kwarai salamu alaikum
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da adawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri